لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya hada mu irin wannan rana ta Litinin kamar yadda muka saba, wanda yau 6 ga watan 7 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438, wanda kuma ya dace da 3 ga watan 4 miladiya 2017. Wannan darasi da zamu yi a yau insha Allah shine darasi na 8 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Tamamut Tawfiq fi Sirati Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kafin soma darasin can wancan shafi na 36 a fakara ta inda yake cewa faqala li rajulin min ahli al-Madina, wanda zan ce dan yi andalayin sa, to da na koma na ga riwayoyin sun zo daban-daban. Wannan ita ce riwayar Muslim wanda aka yi jazmin cewa lirajulin min ahli Madina. Wayansu riwayoyi ana kawo bishak min ahli Madina au min ahli Makka, wani kuma ce lirajulin min Quraysh, lirajulin min ahli Makka. To wannan su ne da suka zo nau'i guda wadda, amma wannan guda jazmi shi ne riwayar Muslim, saboda haka za a fata haka ba wani abin nan. Ya ce wa fi sahihil Bukhari, ya zo a cikin sahihil Bukhari, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, daga sayyiduna Anas dan Malik Allah ya gara masa yadda, قال يتي أقبل نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة من زن الله إلى أمين تن الله سقارة تبتع قليش يا فسكن توزوى مدينة وهو مردف أبا بكر الهالي واتو ينا تارد أبو بكر. أنا مردف أصلا الإرداب شيني بويو in aka ce ardafahu ala markabihi, ya dora shi a bisa kuturin abun hawansa, ma'ana mai abun hawan yana gaba, shi wanda aka yi masa irdafi yana baya. To amma nan ba za mu dauke shi a bisa wannan sigar ba, domin idan muka duba kowannensa akan abun hawansa yake, to nan al-irdaf sai dai ya zamo manzo alaihi salatu wassalam yana gaba, shi kuma yana bayansa akan nasa abun hawan. Za mu ga cewa irin wannan ya zo a cikin Al-Qur'ani bi alfin min al-mala'ikati murdafina ko murdifina ko, to kaga da aka ce murdifina wanda suke bibiye da juna, in aka ce murda ya zama ism mafa'ul wanda aka bibiye da su da juna, kenan kaga ba wani ya goyo wani ba. To saboda haka shine ma'anan irdaf a nan, ma'ana sayyidina Abubakar yana biye da shi. Yace wa Abubakarin shaykhun yu'raf, shi sayyidina Abubakar dattijo ne wanda an san shi a Madina. Wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama shabun la yu'raf, shi kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi matashi ne wanda ba a san shi a Madina ba a wannan lokaci. Kale yace fa yalqa ar-rajulu Abubakarin, sai mutum ya hadu da sayyidina Abubakar, fa yaquli ya Abubakar, sai ya ce ya kai Abubakar, man hadha ar-rajulu alladhi bayna yadayka, wannan wani mutum ne yake gaba gare ka, kun ga wannan ya fito mana da abun garara, ma'ana shi yana gaban sa akan abun hawa, Abubakar yana baya. Fa yaqul, sai ya ce hadha ar-rajulu yahdini as-sabil, ai wannan mutum yana shiryar da ni ne zuwa ga hanya. Kala yace fa ya sibul hasib, sai mai zato ya zaci annahu inna ma ya anil tariq, cewa kenan shi yana nufin hanya wannan wanda ake bi wa innama ya'ni sabilal khairi to alhali shi abinda yake nufi hanya ta alkhairi wannan shine abinda ake kira at-tawriya ma'ana ayi magana mai harshen lamo musamman malamai in muka duba a cikin sahihul bukhari akwai kitabul hiyar cewa musamman idan za a saka mutum a wani wurin na kunci to ya halatta yayi magana mai harshen damo wanda shi mai ji ya zace abu daban kuma kai abu daban kake nufi a misali kun ga akwai rantsuwa da mutum zai yi kira ta kura masa yace wallahi tallahi kaza kaza ne manufarsa daban shi kuma mai saurari abin da yake zata daban ina tuna wani sahabi na manzo alaihi salatu wassalam wanda magauta suka tare shi to suna tare da wani sahabi shi kuma wanda suke tare da shi din yana da mutunci a wajensu to sai suka ce wannan fa sai ce ai dan uwana ne suka ce ba sai da ba yace wallahi tallahi dan uwana ne suka ce to tunda dan uwanka ne ai shikenan ya sha albarkacin ka ku wuce to da yazo sai fara wa manzo alaihi salatu wassalam sai yace sadaqata innamal mu'minuna ikhwa yace ai su mu'mina yan uwan juna ne kaga su masu saurare suna tsammani dan uwa na jini shi kuma dan uwa na addini ai nufin yake nufi to irin wannan wato ai nufin ya halatta a musulunci nikan bada misali cewa kaman irin mutum mai taurin bashi wanda in aka bashi bashi baya biya kuma kai kana jin nauyin sa kuma baka so kai karya in yazo yace da Allah ka bashi rance sai ka ce wallahi ina da kuɗi amma suna hannun mutane ai kai ma mutum ne saboda haka kaga ba karya kai ba to saboda haka kaga sai suna hannun mutane kaga ba zai ce aje a kwato ba to kai abinda kake nufi da ban shi ko abinda yake zata da ba to wannan shine abinda ake nufi da magana mai harshen damo to sai na baka kun ga abinda yake nufi daban abinda so kuma suke zata daban kuma wannan ya nuna cewa addinin musulunci yana bukatan kaffa kaffa sai na abubakar waɗannan masu tambayar sabbai san menene matsayinsu a wajen yadda ko rashin yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga kada ya bude cikin sai ce ai wane ne to kuma karshe sun kunso wani abu na sharri su sutu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga sai ya faɗi wannan magana din sai ya ce wa qauluhu fadarsu ne cewa abubakarin shaykhun yu'rab shi abubakar wani dattijo ne wanda ake saninsa sai ce amma kaunuhu shaykhan to amma kasancewarsa da aka ce dattijo ne fali annahu qad shaba domin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi furfura wa ma hadha amma kuma duk da haka fa rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata gare shi kana asanna min abi bakarin ya kasance ya girme ma sayyidina abubakar ala sahih abisa zance wanda yake ingantacce malamai suna cewa akalla abinda zaka ce tsakanin su shekara 2 da rabi ko shekara 3 domin kun ga manzo alaihi salatu wassalam yayi wafati yana da shekara 63 sayyidina abubakar ya khalifantaka a bayansa ta shekara 2 da kusan wata 2 da kusan kwana 11 to shi ma yana dan shekara 63 ya rasu to kaga kenan akalla kace ya fi shi da shekara 2 kusan da rabi zuwa shekara 3 to saboda haka kenan wannan fitar furfura ba shi yake nuna shekaru da yawa ba wani za ka ga cewa yana da shekaru da yawa amma bai yi furfura da yawa ba wani kuma za ka ga cewa ba shi da shekaru da yawa amma kuma ya yi furfura da yawa to irin wannan yana kasancewa kuma musamman bayan nan gaskiya za ka ga cewa matasa suna ta furfura wannan kuma ina jin ko sha'anin Najeriya ne Allah dai ya laddafa mana amma dai a can bayan wallahi sai ka ga sai an yi shekaru sosai ake yin furfura amma yanzu wallahi sai ga wani bai hada shekarar 35 ba ya furfure Allah ya laddafa to sai yake cewa lakin sai dai kana sha'ru abi bakarin gashin sai na abubakar ya kasance abyada fari wa akthara bayadan kuma yafi fari wato yafi yawan fari min sha'ri rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam idan an kwatanta shi da gashin manzo alaihi salatu wassalam tunda mun fada cewa manzo alaihi salatu wassalam har ya koma ga Allah farin gashin sa bai wuce baya 17 ba daga kansa har ya zo a rufin gemen sa alaihi salatu wassalam to sai faifai na gaba yace rabi'an abu na hudu al ansaru fi istiqbal rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa amma kaunuhu yuraf ashe mu karasa ba wa amma kaunuhu yuraf amma kasancewa shi sanan bakar ana sanin sa fali annahu kana yamurru ala ahli madina domin shi ya kasance yana shudewa a wajen mutanen madina fi safarin tijara a cikin tafiyar sa ta kasuwanci bi khilafin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sabanin manzon Allah tsira da amincin Allah su dare tabbata gare shi kun ga shi zuwan sa bai wuce daya ko biyu ba lokacin da yaje sham a cikin tijaran sayyidina khadija kuma kafin ma a so mai masa wahayi to rabi'an gaba ta hudu al ansaru fi istiqbal rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa sahibihi wato wannan faifan yana nuna mana ga mutanen Madina na sun fito tariyan manzo alaihi salatu wasalam shi da ainihin abokin sa ma'ana shi da sayyidina Abubakar ma iya ci gaba to yace lamma sami'al muslimuna bil madina yayin da muslimin da suke madina suka ji bi makhraj rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam min makkah yayin da suka ji labarin fitowar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga makkah kanu yaghduna kullu ghadati sun kasance suna yin sammako a kowace safiya ila al-harra yazuwa duwatsun wajen Madina kun san garin Madina kaman kewaye yake da duwatsu bakake wanda kaman watsa su akai fa ana ce su al-harra to sai su fita da safe a wajen wannan duwatsu fayantabirun su dunga dako suna sauraro hatta yaruddahum harru adh-dhahira har sai zafin garji ya mayar da su ma'ana tun safe za su zo sai rana ta take sun ji tsananin zafi sannan sai su koma shine fanqalabu yawman ba'da ma aqalu intizarahum to sun juya wata ranan bayan sun tsawaita a wajen wannan jira nasu falamma awu ila buyutihim yayin da suka koma zuwa gidajensu aw fa rajulun min yahud sai wani mutum daga cikin yahudawa ya hau ala utumin akan dogayen gine-gine min atamihim daga manyan gine-ginansu li'amrin yanzuru ilaihi saboda wani al'amari da ya hau domin ya duba mutum yakan hau kan shigifa kan soransa ko domin ya baza wa'insu abubuwa ya shanya musamman wancan lokaci ko kuma in sun bushe ya sauke su ko wani abu da ya kama da haka to shikenan yayin da ya hau wannan fabasura bi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wa ashabihi da sahabbansa alaihim thiyabun bidun tattare da su akwai fararen tufafi yazulu bihim as-sarab alhali qawalwalniya tana gushewa tattare da su ma'ana mun san qawalwalniya shine idan ka hango ana zafin rana ka hango kamar ruwa ko akan fako ko akan dutse to duk lokacin da ka zo daidai saitin wurin za ka ga cewa inuwa ka saita rufe wannan ruwa ba za ka ganshi ba sai ka wuce to shine abinda yake nufi yazulu bihim as-sarab duk lokacin da suka zo saitin qawalwalniya inuwa su ta hawo wajen wanda sai a ga ainihin ta kauce ba a ganin ta dama ainihin haka yake shine ake cewa ruwan fako ko to lokacin da ya hango su falam yamliki yahudi wato wannan bai gude bai iya daurewa ba an kala bi ala sautihi sai ya fada da madaukakin sautin sa yace ya ma'ashar al-arab ya ku taron larabawa tunda shi ba balarabe bane hadha jaddukum alladhi tantazirun wannan shine rabanku da kuke jira to kaga anan shi da kansa yayi makansa baki ya nuna kenan shi bai cikin wanda za su rabauta a can mai sharhi yake cewa jaddukum hadhukum wa sahibu dawlatikum shine rabanku kuma wato ma'abucin daula kuma ana shugaban daular musulunci da za'i allazi tatawakkaunahu wanda ya zamo ainifin kuna sa ransa kuna ainifin dakon sa to kun ga anan abu na farko bayhude shine su mutsin kayo manzo alaihi salatu wassalam kuma ya zamo gashi kash ba shi da rabo yanzu inda ba dan tsari ne na Allah ba sai a ce to wanda zai so maganin manzon Allah ya shigo Madina waliyi ne shi fi kowa daraja to amma ashe kenan ganin manzo alaihi salatu wassalam ba shine rabota ba sai an yi imani da shi da a ce duk wanda ya ga manzo alaihi salatu wassalam ya rabota to sai mu ce da Abu Jahal da Abu Lahab da Abdullah dan Ubayy duk sai mu ce sun rabota domin sun ga manzo alaihi salatu wassalam sun zanta da shi musamman Abdullah dan Ubayy wanda ma zai zo ya salla tare da shi ya masa jinjina kirarin ƙarya amma yanzu yana wuta to saboda haka shi kenan imani da manzo alaihi salatu wassalam shine matakin farko shine lambar farko sannan wannan yana nuna mana cewa kayi makanka fatan alkhairi kun ga da yace hadha jaddukum ba ana bai ce jadduna ba to kuma sai ya zamo ta Hausawa yayi kaman da yawun mala'iku Fir'auna lokacin da aka tsinto Annabi Musa alaihi salatu wassalam matar sai take cewa qurratu ainin li walak ai sanyin ido ne farin ciki ne a wajena ni da kai don an ce shi baya haihuwa wasu malaman sirra suka ce tana faɗa haka sai ya ce qurratu ainin laki anti ke dai zai zamo farin ciki da sanyin ido a wajenki kun ga wannan sai ta tabbata to shi ya sanya fata na gari ana bukatarsa kuma babi na addu'a da a ce kana kusa da wani arne zai yi addu'a ya ce Allah ka ba mu zaman lafiya to ka ce amin kada ka ce wannan arnen banzan ya za a yi addu'a ma Allah ya karba a'a ita addu'a Allah yana karbata wanda ya ga dama amman yujibul muqtar idha da'ahu al muqtar anan ba ware musulmi ko ba musulmi ba to shi yasa duk wanda zai fata na gari a wajenka inde kana nan to ka ce amin tayi wa Allah subhanahu wataala zai iya karba wannan addu'a kai ma ta amfane ka to shine sai yake cewa fasara almuslimun ila silah sai muslimi suka zabura zuwa dauko makamai fatala qaul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tariyo manzo alaihi salatu wasalam bi dhahril harra a can wajen wayannan duwatsu na madina fa adala bihim zat alyamin sai ya karkata tattare da su bangaren wajen dama hatta nazala bihim fi bani amr ibn auf har ya sauka tattare da su a wajen banu amr ibn auf bi quba shine inda masallacin quba yake a halin yanzu wazalika wannan kuma ya kasance yawmal ithnain ranar litinin min shahar rabi'ul awwal a cikin watan rabi'ul awwal faqama abubakar linnas sai na abubakar sai tashi zuwa ga mutane ma'ana wanda suke ta zuwa sai ya zama yana ta taryarsu wajalasa rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama samitan sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zauna yana mai kawaici yana mai shiru wannan shi ke nuna natsuwa da kuma hali na shugabanci na manzo alaihi salatu wassalam a matsayinsa na shugaba ba shi zai ta surutu yana ta cewa kaza kaza da sauransu ba ya kamata sai mutanen da suke masa alƙawarin ba da wurin zama da kariya sun zo sun tattara to duk abin da za a yi a lokacin kuma sai a ci gaba da yi yake ta fatafika man ja'a min al-ansar sai wato wanda duk suka zo daga cillan sarawa sai suka kasance mimman lam yara rasul sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda basu taba ganin manzo tsira da amincin Allah su ka tabbata a gare shi ba to sai suka zamo yuhayyi Abubakar duk wanda yazo sai ya gari sai na Abubakar ma'ana saboda yadda suka ga cewa gashi yayi furfura sosai hatta asabati shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya zamo ainifin rana ta isa zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam fa aqbala abubakarin sayyidina abubakar sai yazo hatta dhallala alaihi rida'ahu har ya inuwance manzo alaihi salatu wassalam da ainifin wato mayafinsa to wannan yana nuna cewa duk lokacin da zaka yi tafiya kai da wani musamman a ce kai ne shugaba misali kila kai mai kudi ne kai tafiya da yaronka ko kai malami ne kai tafiya da almajirinka inda ba a san ku ba to kada kila yayin da aka zaci cewa shi yaron naka shine shugaban tafiya aka so mai masa wani abuwa na karimci to kada ka fusata kada ka hantar mutane ka nuna ba shine shugaban ba kai ne shugaban gaskiya wasu ba sa duriya irin wannan abu kai wani malami Allah ya ji kansa da gafara to da yake da halayya kwade da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wani malami ne mutumin kirki Allah gafarta masa yaron su a wata jiha daga cikin wa'insu jahohi to yayi alƙali tashi matsalan wani gona to sai suka shiga motar sa akwai masinjan sa masinjan yana da siki haka to da aka tuko an zo kai mai gona da kazo ga masinjan yana da siki sai sauri sai bude masa kofa to shi wanda zai fusata sai yake cewa ni da kare na ni ne alƙalin wannan katan banza ne ba shi da amfani to kaga a lokacin bai kamata ya fusata ba shi wancan bai sani ba ba da gayyaye ba a'a ya bari zai ga cewa wato gaskiya ta yalinta zai ga cewa shi da kansa ya zo jinjina masa ya nuna shi ne shugaban to kuma kaga shi da kansa sai ya amaye lashiya sai ya zo ba da hakuri to wani lokaci a rayuwa duk lokacin da kake dan san matsayi kuma sai ya dinga jarrabarka shi yasa malamanmu suke ce mana kada ka zamo mai san girma kada ka zamo mai san abin duniya yanzu ko da taron daurin aure ne idan aka jarrabe ka da cewa ga hannuna kaga kaman an tsallake ka a garin nan malam abani to Allah ko zai jarrabe ka kullun sai an tsallake ka kullun sai an tsallake ka karshe sai dai ka ta wannan din ko kuma ana ta ga wani bawo Allah an tsallake to shi sanya ka zamo mai kana'a kada kullun ka so sai an tara ma kasa Allah shi ke tara ma wanda ya so kasa idan Allah bai tara ba ko ka tara kanka Allah sai ya baje ta to haka rayuwa take gudana mu ce zama akwai kana'a yana da muhimmanci a rayuwa amin amin sai ce fa arafa an-nasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalik to a wannan lokaci sai mutane suka gane manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi fa labitha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo alaihi salatu wasallam ya zauna fi bait amr bin auf a gidan amr dan auf bid'a asharata layla kwana 10 da yankai in aka ce bid'a shine ko 11 ko 12 ko 13 wasu na jan arbidu shine daga 7 zuwa 3 ko daga 3 zuwa 7 bai wuce ko wasu suna ta daga 9 zuwa kasa amma da abin da yafi yin fice daga 7 zuwa 3 ma'ana a ce kenan daga 10, 11, 12 har zuwa ainihin 13 dole suna cewa kusan kwana 12 ne aka fi zata ya kasance wallahi alam sai ce ussisal masjidul ladhi ussisa ala taqwa sai aka kafa harsashin masallaci wanda aka kafa harsashin sa a bisa jin tsoron Allah ma'ana shine masallacin Quba Allah da kansa ya ba da sheda cewa lalle saboda shi saboda jin tsoron sa aka kafa harsashin masallaci wannan yana nuna cewa duk wani shugaba wanda yake kula da addini to wuraren ibadu su zama suna da muhimmanci a wajen sa kun ga manzo alaihi salatu wassalam da ya zo Madina bai so man neman gidan zama ba sai da ya so man neman ina za a kafa masallaci ku duba ɗan kwanaki ka ce 11 ko 12 ko 13 sai da ya ga an samar da masallaci a Quba haka nan da ya zo inda yake a Madina masallacin sannan ma sai da aka samar da masallaci sannan ma aka yi magana ina za a samu matsuguni na manzo alaihi salatu wassalam to shine yake cewa wa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yayi salla a cikin masallacin Quba thumma rakiba rahilatahu sannan sai ya hau abin hawan sa wa bada na qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo alaihi salatu wassalam ya zauna al muddata allati makathaha bi Quba tsawon lokacin da ya zauna a Quba wa arada an yadkhula al madina yayi nufin ya shiga madina ba'tha ila al ansar sai ya aika zuwa ga lansarawa faja'u ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka iso zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi Abubakar da kuma sayyidina Abubakar fa sallamu alaihima sai suka yi musu sallama su biyu wa qalu suka ce irkaba aminaini muta'aini ku hau kuna amintattu ku biyu ababan yi wa biyayya فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر منذ عليه الصلاة والسلام سيها أبو هواشير أبو بكر وحفودونهما بالسلاح سيلان سارا وسك كي ويسو دعين في مكامي معنى كده ونيكا ورقي وعند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعين إسر منزوز إلاد أمنتك الله سقال تبتع قريش مدينة أخذ أهل مدينة يقولون سيمتانا مدينة سك تقبلت وجاء نبي الله annabin Allah ya zo jaa nabiyullah annabin Allah ya zo fa asharafu sai suka haurare masu tudu ma'ana kaman kan bishiyoyi ko gine-gine yanzurun suna ta kallo wa yaqulun suna cewa jaa nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo fa kana yawma farihin wabtihaz malan yace ya kasance wuni ne na farin ciki wuni na walwala lam tara almadinatu yawman mithluhu madina bata taba ganin wuni irin wannan wuni ba li'annahu alyawm alladhin taqala fihi alislam domin shine wunin da addinin musulunci ya cira tokaco kan min dhalika alhayz aldayyiq daga wancan dan tsuki wanda yake kuntatacce fi makka a cikin makka ila rahabatul intilaq ya zuwa farfajiya ta sakata da walawa walin tishar da kuma ainihin yaduwa bi hadhihi albuqati almubaraka almadina shine a wannan wuri mai albarka shine madina da can addini yana takure to yazo inda zai sakata wala kuma ya samu yaduwa wa minha daga madina kuma ila sa'ir biqa'il ardi yazuwa sauran wato yankuna da gefa na kasa ma'ana na duniya kenan yace laqad hasa ahl madinati tabbas mutanen madina sun ji a jikin su bil fadli wato sun ji wannan falala alladhi habahumullahu bi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kyauta wa bi sharafi alladhi ikhtassahum bihi aidan kuma suna ji a jika wannan daukaka da Allah yake bance su da ita faqad sarat baldatuhum domin tabbas garin su ya kasance mautinan wurin zama li'iwa irasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato wuri na tarewa na manzo alaihi salatu wassalam wa sahabatihi almuhajirin da kuma sahabbansa wanda suka hijira thumma linusrati alislam kuma ya kasance wuri na taimakon addinin musulunci kama asbahat mawtinan linnizami alislami kaman yanda madina ta wayi gari wuri ne wanda yake na tsare-tsaren addinin musulunci al'am wanda yake na gabaki daya التفصيلي وند اكي شدكي دكي بكل مقوماته لدكن ابن الذي تيمكام الدين المسلم فسيتي دروس وعبر درس دقم ابوه لإذنا دزام كويا درس اللي قباتا نفرك يسي قام ابو بكر رضي الله عنه سيدنا ابو بكر الله يقال ما سيدايات ايوب بتربية بيته الاسلام na tarbiyyin gidansa akan addinin musulunci wata wuzifi taqatihi da kuma aiwatar da dukkan wata dama ta sa kulli ha ga baki daya li khidmatid din domin hidimta ma addini fa ha huwa la yakhafu an yu'ta alislam ga sayyidina abubakar nan baya jin tsoro ko shayi na cewa za a zaike ma addinin musulunci ma'ana a cutar da musulunci wala nabiyul islam kuma baya jin tsoron a cutar da annabi musulunci min kibali usratihi ta bangaren iyalan gidansa ma'ana baya ji a cikin zuciyarsa za a tsananto ai amfani da wani a gidansa a cutar addinin musulunci ko addinin ko annabi musulunci fa huwa mawdi'u sir saboda haka gidansa na Abubakar ya zama wuri ne na sirri wa masdar litmi'nan kuma ya zama wuri ne magangara ce wanda yake ta aminci ana in ka gangara gidansa to ka gangara gida na aminci falamma qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace da shi akhrij anni man indak fitan mun da wanda suke tare da kai kun san shi ne abin da ya faru a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo dan sanda sina Abubakar cewa an masa izinin hijira kaga da yazo yace fitan mun wanda suke tare da kai domin magana ce ta tsananin sirrin da ba a so a yada ajabu bi kulli tuma'ninatin wa thiqa sai na Abubakar sai ya amsa tare da dukkan natsuwa da kuma tabbace yace ya rasulullahi yace ya maikin Allah innama huma ibnu taya yace ai kawai ƴaƴana ne mata su biyu sai ce fa bil ijabati bi hadha aljawab almuqtasar yace to a cikin amsawa da wannan takaitacce amsa ma yadullu ala madafiqatihi akwai abin da yake nuni a bisa matukar amincewarsa min ahlihi wato ainihin ga iyalansa wato anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika aidan shi ma manzo alaihi salatu wassalam sai ya zamo ya amintu ya natsu da wannan din ma'ana kaman cewa ƴaƴana ne mata su biyu kenan ka kwanta da hankalin ka ba abin da zai faru na musu tarbiyya ba za su gotsa su tafi su fesar a wani waje ba wannan ba karamar kamala bace fahiy qusratu abubakar wa ahlihi wa kafa wato ma'ana su iyalan gidan abubakar ne kuma wato ainihin jama'ar sa ne kawai wannan ma ya isa ma'ana in dan gidan abubakar duk inda ganshi an ga amintacce babba ko karami ba za ka fada masa wani abu ba ya zama ainihin ya je ya fesa sabanin rayuwa mu kuma da muke a ciki wani wallahi za ka ganshi cewa kana ganin sa dattijo kana ganin sa ban mutum amma ta husawa kanwa ba ta jika bakin sa duk abinda ka fada masa to kafin kwana ɗaya ko biyu ya je ya feshe shi Allah kiyaye abu na biyu yace sakhara abubakar radiyallahu anhu baitahu kulla sayyidina abubakar ya hure gidansa gabaki daya ma'ana ya sallama gidansa gabaki daya fi injahi khuttatil hijratin nabawiyya a wajen cin nasaran wato tsarin wannan hijira ta manzo alaihi salatu wassalam fa abdullahi bin abubakar bil akhbar abdullahi dan abubakar aikin sa shine yaje ya jiwo labarin mai mutanen makka suke shiryawa yazo ya sanar da manzo alaihi salatu wassalam da baban sa wa amir ibn fuhaira maulahu lisharab shi kuma bawan sayyidina abubakar amir ibn fuhaira aikin sa ya kawo musu abin da za su sha ya kawo musu dabbobi ya tatsan musu nono sannan ya kawo musu ruwan sha wa asma'u wa aisha litajhizi ta'am asma'u da aisha su kuma aikin su shine shirye abinci su kai wajen manzo alaihi salatu wassalam kenan kun ga ya shirye gidansa gabaki daya wato sahidin tama annabin musulunci da kuma wannan shiri na hijiran musulunci yace wa hakaza haka dai lamarin ya kasance abu na uku yace anna amnaddin wannan gaba tana nuna mana cewa amintuwar addini addini ya samu aminci huwa al-aslu inda al-muslim to shine asali a wajen musulmin kirki ya zama addinin ka ya zauna lafiya to wannan shine matakin farko a wajenka fa in wajada alayhi khataran idan mutum ya ji motsin wani hatsari da zai fada ma addinin sa dafa baladahu wa malahu wa ahlihi himayatan lidinihi wato zai iya ba da garin sa da dukiyarsa da iyalansa domin kare addinin sa wali hadha saboda haka ne ma kharaja abubakar sai na abubakar ya fita muhajiran wahdahu yana mai yin hijira shi kadai tarikan kulla shay'in yana mai barin komai da komai khalfa zahari a bayan bayansa yatlubul amana lidinihi yana mai neman aminci ga addinin sa wa da'watihi da kuma kiransa zuwa ga addini ma'ana malam yana ishara zuwa ga abin da ya faru lokacin da ya nufin zai hijira zuwa habasha saboda an hana shi addini a garin sa ma'ana ka ji a zuciyarka cewa addinin ka shine idan ya kai gaci to ka kai gaci duk abin da ya kai gaci idan addini ya rushe to ka rushe gabaki daya shi ya sanya kullum muke fada ma yan kasuwan mu muke fada ma yan siyasan mu ya zama bukatar addini ita ce gaba wallahi duk lokacin da kace bukatar kanka ce a gaba masara kace a gaba addini baya to ba lallai bane burin kai cika a rayuwa sannan kuma zaka wahala a lahira Allah kiyaye shi ya sanya zaka ga mutane masu addini kullun addinin da shi suke kwantawa da shi suke tashi tunanin sa addini zai ci gaba ya addini zai samu gata shi kuma wanda duniya ce a gaban shi za ga cewa da ita zai kwanta da ita zai tashi duk abin da zai kawo mata cikas to sai inda karfin sa ya kare to ya kamata ya zama da kyakkyawan tunani akan addini duk yanda duniya ta yi kyau sai ka tafi sai ka banta ko ka shirya ko baka shirya ba saboda haka idan ya zamo duniyar ka ta rushe lahira ta ginu wallahi ba kai asara ba amma a hirdinka a ce duniya ta ginu lahira ta rushe mutum ya gama yawo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu abu na hudu yace baladul muslim garin musulmi wa watanuhu da wurin zaman sa huwa al-makanu alladhi yatamakkanu fihi shine wurin da zai samu dama a cikin sa min izhari dinihi na bayyana addinin sa wa da'watihi da bayyana da'awarsa fihi a ciki wali hadha to saboda haka ne ma kharaja abubakar sai na abubakar ya fita alar ragamin min afdaliyyati baladihi duk da falalan garin sa ala sa'ir buldan a bisa sawan garuruwa kuma sai na abubakar yaga cewa duk da darajar makka da matsayin da tunda ba zai iya yin addini ba to gare ba ta tafi inda zai iya yin addini ma'ana kin inda zaka samu kyakkyawan yanayi na gudanar da addini nan ne garin ka na zama shi sa wasu suke cewa ma wannan ji dadi shine gari ba na saba ba yace wa alal muslim saboda haka wajibi ne akan musulmi Allah yarkana ila dhull wal hawan kada ya karkata zuwa ga kaskanci da kuma wulakantuwa bal a yu'minu tafkirahu ya aiwatar da tunaninsa ma'ana ya aiki da tunaninsa fil khuruji a wajen yadda zai fita min al hisari wato daga dazi al madrubi ala dinihi wanda ya zamo ainifin an kukunta mu addinin sa da shi wa da'awatihi da kuma ainifin da'awarsa ma'ana kai tunani tun lokacin da aka saka addinin musulunci a cikin hukumi da takura to kaga cewa ya za a ka fitar da addinin ka daga wannan hukumi da ainihin wannan abu da aka kakaba masa waya ba su an mautinin mutun yayi bincike dangane da wani wuri muwafiqin wanda ya dace da shi ta fuskan addini ma'ana duk lokacin da kake garin da ba za ka samu yin addini kaman yanda addinin musulunci ya so ba sallar ka azumin ka zakkar ka duk wasu shiga-shikan addini in za a hana ka kai to ka je gari muwafiq wanda shi ya baka hadin kai kuma shi ma yana irin wannan addini aw musalimin laha ko kuma a'a wanda kawai zaka samu salama ma'ana zaman lafiya a wannan wurin koda su ba su addinin malam anan yana mana ishara zuwa ga habasha da malamai suka musabai suka hijira kaga habasha kristanci ake to amma gari ne musalim wanda wato ainihin an ba su mafaka an ba su aminci duk da ba za a addinin su ba to kun ba za a tsangwame su ainihin a cikin addinin su ba hatta ya tamakkana min tahqiqi ubudiyyatillahi ta'ala har yanzu mutun ya samu dama a wajen tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala abu na biyar da wannan darasi da ya gabata ya karantar da mu ar-ragabatu fi musabati ahli alkhairi mutun yayi kwadayi a wajen abokantaka da mutanen alkhairi mahama tarattaba ala zalika min akhtar duk ma wani abin da zai faru akan haka na wasu tsarri da ake gani na rayuwa qala abubakarin lir rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya fada wa manzo alaihi salatu wasalam yace as-suhbata ya rasulullah abokantaka nake roko ya ma'aikin Allah ma'ana bai damu da din me zai faru akan san mudda yana tare da manzo alaihi salatu wasalam abu na shida manzilatul rasul sallallahu alaihi wasallam inda abubakar matsayin manzo alaihi salatu wasalam a wajen sayyidina abubakar aw salatu ila al-buka shi ne wanda ya kai shi zuwa ga kuka min al-farahi saboda farin ciki lamma akbarahu bi musahabatihi fil hijra yayin da ya bashi labarin ya amince yi abokantaka da shi a halin hijira ku duba sai ya fashe da kuka saboda farin ciki yanzu in kaga mutum yana kuka to bace tai ma'ana abubuwa ne suka dugunzume masa abubuwa ne ainihin suka cakuɗe masa na ba ku kissar wani mutum da ya zo naira ya jira daga ma Allah a Ka'aba yana kuka Allah ka bani wannan Allah ka san Najeriya in mutum bashi da wannan bai da daraja kuka malan hawaye ya kamata ya kuka ya nemi gafaran Allah laifuka nawaye ma Allah farle nawaye ya bari sabo nawaye yake wani duba abin kuka bane shi dai a bashi naira to bukata sa ta samu na faɗa muku Allah ji kan malan gumi ya samu ne yana kuka yarin gumi Ka'aba yana kuka Allah kai ka halitta kudi Allah baka da bukatar kudi Allah kai kake bada kudi Allah ka bani kudi Allah yake kai bidi gafara Allah ya heba sai to Allah gafarta mu Allah gafarta mu ina waiwai daga malam ya wuce sai ce ba Allah ki yarda malam malam mai sallah dare Allah bani kudi Allah bani kudi Allah bani kudi ma'ana to yanzu Allah zai iya baka kudi kuma ka mutane take baka mori komai ba to amma in ka samu gafara Allah ka samu karshen abin da ake so to wallahi wani ina gama duk abin da zai faru in yaji ajehun sa damdam shikenan wallahi ba wata matsala inda zai kwana bai yi sallah ba inda zai sati bai sallar jami'i ba wallahi wannan duk baya gaban sa inda yaji adiwun sa a cike to shikenan bukatar sa tayi kaga wannan ba rayuwa bane ta musulmi kirki Allah ya lufa mana asiri abu na bakwai yace wa fi khawfi abi bakr wa huwa fil ghar yace a cikin wannan tsoro da sayyidina abubakar yayi a lokacin da yake cikin kogo min an yarahum al mushrikun wato tsoron da yake ji kada mushrikai su gansu ma yakunu mathalan to wannan yana kasancewa wani misali lima yajibu an yakuna alaihi jundiyyu da'wa wato abinda ya kamata sojan da'awa ta musulunci ya kasance as-sadiq wanda yake magaskaci ma'a qa'idihi al-amin tare da jagoran sa amintacce hina yuhdiku bihi al-khatar yayin da ya zama hatsari ya kewaye da shi min khawfin wa ishfaqin ya zama yana jin tsoro wato akan lafiyar wannan shugaba nasa wa ishfaqin ala hayatihi yana mai tsannin tausayi akan rayuwarsa fama kana abubakarin sa'ata idin sai na abubakar a wannan lokaci bai kasance ba billabi yaksha ala nafsihi almaut cewa yana ji makansa tsoron mutuwa baya tsoron mutuwa akan sa a wannan lokaci walau kana kadhalik inda ku haka ne lamara faqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aida bai abokancin manzo alaihi salatu wasallam ba fi hadhihi alhijrati alkhatira a cikin wannan hijira mai hatsari huwa ya'lamu anna aqalla jazaihi alqatlu domin ya san karancin sakamakon sa shine kisa in amsakahu almushrikuna idan mushrikai suka kama shi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da abincin Allah su ta fita a gare shi walakinahu sai dai shi kana yaksha ala hayatir rasul sallallahu alaihi wasallam ya kasance kawai shi yana jin tsoro ne akan rayuwar manzo alaihi salatu wasalam wato shine ala hayatir rasul sallallahu alaihi wasallam alkarim ko wato ainihin ala hayatir rasul karim sallallahu alaihi wasallam bisa rayuwar manzo mai daraja alaihi salatu wasalam wa ala mustaqbal islam kuma abinda yake jin tsoro wato shine ainihin future ta musulunci ma'ana ya musulunci zai kasance a gaba in wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam fi qabdil mushrikin inda manzo alaihi salatu wasalam zai kasance a cikin damqata mushrikai ma'ana tashin hankalin sayyidina abubakar ya za a yi manzo alaihi salatu wasalam ya samu tsira ya za a yi kada a cutar da shi domin cutar da shi cutar da musulunci ne ga baki daya kaga wannan haka ya kamata duk wani wanda yake tunanin addini ya zama wannan ainihin shine tunaninsa abu na takwas yace la raiba anna alfadilata allati hasalat li abubakar fil hijra malam yace babu wani shakku ko kokanto cewa falalar da ta tabbata ga sayyidina abubakar fil hijra a cikin wannan hijira lam tahsul li ghairihi min as-sahaba bata tabbata ga wanin sa daga cikin sahabbai ba kwata kwata bi dalilil kitabi was sunnati wal ijma saboda abinda qur'ani ya nuna da abinda sunna ta nuna da abinda haduwar malamai ta nuna fatakunu hadhihi al-afdaliyyatu thabitatan lahu kenan wannan falla ta zama tabbatacciya ga sayyidina abubakar duna umar wa usman wa ali wato banda abubakar banda umar da usman da ali wa gairihi min as-sahaba da ma wannan su daga cikin sahabbai ba ana dukka kabu ina sabon babu wanda ya samu wannan matsayi qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ce illa tansuruhu in ma ba ku taimaka masa ba shi wa ake nufi manzo alaihi salatu wassalam fa qad nasarahu allah to tabbas allah ya riga ya taimaka masa in akhrajahu alladhina kafaru yayin da wanda suka kafirta suka fitar da shi thaniya ithnain yana nabiyyin mutum biyu in huma fil ghari yayin da su biyun suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi yayin da yake ce wa sahabinsa la tahzan inna allaha ma'ana kada kai bakin ciki allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alai allah sai ya saukar da natsuwar sa gare shi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha sai karfafe shi da wa'in surundunoni wanda ba kwa iya ganin su to malam zai zo yanzu ya fayyace mana wannan aya daki daki sai ce fil ayatil karima to a cikin wannan aya mai daraja min fada'ilis siddiq ma yali wato abubuwa da za su na mana fallan sayyidina abubakar na farko yace annal kuffara akhrajuhu falla ta farko kafirai ne suka fitar da sayyidina abubakar sai ce al-kufaru akhrajur rasul sallallahu alaihi wasallam kafirai sun fitar da manzo alaihi salatu wasalam sani ifnaini yana nabiyin mutum biyu ai akhrajuhu fi hali kaunihi nabiyan sani ifnaini sun fitar da shi halin kasancewa sa annabi ne nabiyin mutum biyu sai ce fa huwa mawsubun bi annahu ahadul ifnaini kenan an sifanta shi da cewa shi daya ne daga cikin mutane biyu fa yakunu lithnani mukhrajaini jami'an ashe kenan su biyin fitar da su akai gabaki daya kenan yanda kafirai suka fitar da manzo alaihi salatu wasalam haka suka fitar da sayyidina abubakar domin Allah ya ce id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn kenan su biyu aka fitar yace fa innahu yamtani an yakhruja thaniyatayn illa ma'al akhar domin ba abinda zai yi bane ba a ce nabiyin mutum biyu ya fita face sai da ɗayan tun an ce nabiyin mutum biyu a shekinan dole sai da ɗayan za su yi zama wa biyu fa innahu law ukhrija dunahu domin da a ce an fitar da manzon sallam ba tare da sayyidina abubakar ba lam yakun qad ukhrija thaniyatayn to ba zai zama an fitar da manzon sallam yana nabiyin mutum biyu ba fadalla ala anna al-kufara akhrajuhu to wannan yayi nuni akan cewa kafirai sun fitar da shi thaniyatayn yana nabiyin mutum biyu fa akhrajuhu musahiban liqarinihi sai suka fitar da shi yana mai abokantakar abokinsa fi hali kaunihi ma'ahu halin kasancewa su tare da shi falazima an yakunu akhrajuhuma wa ya lazimta cewa kenan kafirai sun fitar da su biyu to wannan falala ce ba karama ba yace wa zalika huwa alwaqi kuma wannan shine abinda ya riga ya auku fa innal kufara domin su kafirai akhrajul muhajirin kulluhum sun fitar da muhajirawa ga baki ɗayan su kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wannan lamun malamin sun ta ta'alluki da abin da ke gabaninta ma'ana za a bayar da fai'u da ganima lil fuqara'i ga talakawa al-muhajirin wanda suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna masu neman fallan Allah da kuma yaddarsa wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wataala ce udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu Allah yayi idni na mai da martani ga wanda ake yaƙa a halin ana zalunta su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma Allah mai iko ne a bisa taimaka musu su wane ne wanda ake zalunta din sai ce alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin su ne wanda aka fitar da su daga gidajensu ba tare da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna allah laifinsu sun ce ubangijinmu shine Allah ma'ana shi kada zan bauta tabawa sai ce wadhalika annahum man'uuhum an yuqimu bi makkata ma'al iman wannan ya faru kafiran makka sun hana su zauna a makka a matsayin su na masu imani ma'ana idan kuna son zama makka to ku tube imani ku aje in ko za ku ce da imani za ku zauna to ba dai makka ba sai ce hum la yumkinuhum su ko sabai ba zai yi gare su ba tarkul imani a ce sun bar imani kenan faqad akhrajuhum id kanu mu'minin kenan kaga sun fitar da su domin sun kasance ainihin masu imani ma'ana abinda malaki yana mana a wannan gaba tare da cewa sahabbai gabaki ɗaya Allah suka fitar da su to amma wanda ya samu sahaba da manzo alaihi salatu wasalam shine sayyidina abubakar shi kadai abu na biyu yace annahu sahibuhul wahid shine daya dayan abokinsa allazi kana ma'ahu hina nasarahu allah wanda ya kasance tare da shi yayin da allah subhanahu wataala ya agaza masa in akhrajahu allazina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi yace hu abubakar kenan allazi kana ma'ahu wanda ya kasance tare da shi hina nasarahu allah wato yayin da allah ya fitar da shi yace taimake shi afwan in akhrajahu alladhina kafaru illa kafir suka fitar da shi huwa abubakar to shine abubakar ma'ana wanda yake tare da shi a wannan lokaci shine sayyidina abubakar wa kana thaniyatayn Allahu thalithuhuma, ya kasance shine nabiyin su biyu kuma Allah shine na ukun su. Yace wa qawluhu fadasin da yace thaniyatnaini, nabiyin mutum biyu, yadullu ala qillatil adadi, yana nuni zuwa ga karancin adadi. Fa innal wahida aqalla ma yujad, domin abu daya shine karancin abin da zaka samu. Domin idan ka ce babu ko daya, to ba komai kenan, to kenan ashe daya shine karancin abin da za a samu. Fa idza lam yashabu illa wahidun, to idan babu abin da ya abokanci dayan nan sai abu daya, dalla ala annahu fi ghayatil qilla, to wannan ya nuna ya kai karshe a wajen karanta, ma'ana sun kai karshe a wajen kadantaka domin su biyu ne rakkin. Wa aidan kuma ففي المواضيع التي لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم من اكابر الصحابه الا واحد ما ليت ادورا رندا باب وان daga cikin manyan manyan sahabbai tare da manzo alaihi salatu wasallam sai mutun daya to yakunu huwa zalikal wahid shi abubakar shine wannan daya ma'ana duk inda ka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya je ba kowa tare da sai mutun daya to abubakar shine wannan daya yace mithlu safarihi fil hijra kaman wannan balaguro nasa lokacin hijira wa muqamihi yawm badrin fil arish da kuma tsayuwar da yayi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tantin nasa mun karanta a baya shi kadai ke tare da shi a cikin tantin sa lame kun ma'ahu fihi illa abubakar ba wanda ya kasance tare da shi a cikin wannan tantin sai abubakar wa mithlu khurujihi ila qaba'il arab yace kaman fitar da yayi zuwa qabilu na larabawa يدعوهم الى الاسلام ينا كيرسو زوغا دين المسلمين كان لا يكون معه من اكابر الصحابه كان يكون معه من اكابر الصحابه ابو بكر تو يا كسانتي وند يكي زموا تاري شي daga cikin manyan sahabbai shine Abu Bakar sai ji wa zaqtisasun fi suhba wannan ke bantuwa ce a cikin abokantaka lam yakul li ghairihi bai kasance ga wani Abu Bakar ba بالاتفاق المعرفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق معبوتا سنة حال من ذو عليه الصلاة والسلام وأن مغانا جيتي ابن تيمية الله يجب أن يقول لشي أتيك اللتا في الساعة من هاج السنة طه سيدي أبدي أقفو طه شكي طه الله يصاب بلاشي أسيما طيح أنا أبن مكيدي لمن أبتع الله شباب لادا abinda mun kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskure ga nan gode da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin ko da gwata baki ta mallam mutane ne suke sallar azhar sai liman ya tashi zai kara raka'a ta biyar sai ma mu suka yi masa tasbihi sai ya kiye dawo sai wasu daga cikin mamun suka bishi wasu kuma suka zauna domin suna da yaqini akan cikar sallar su kuma a cikin mamun akwai masbukai wasu sun riski raka'a uku wasu biyu wasu ma kasa da haka tambaya anan mallan shine me tambaya anan mallan shine menene hukuncin wannan mutane biyun farko wanda suka zauna da wanda suka bi liman sannan menene hukuncin masabukan shin wanda suka sami raka'a uku amma saboda liman yayi raka'a biyar sai ya zama sun sami raka'a hudu da wanda suka sami raka'a biyar amma saboda liman yayi raka'a biyar wato kina suka samu raka'a biyu amma saboda liman yayi kare suka samu raka'a uku shin malam wannan masabukai za su rama raka'o'in ne ko ma mu za su takaito da abin da liman ya kara misali wanda asali raka'a uku ya samu duba da liman ya kara raka'a daya sai sallar ta cika hudu cin zai kara raka'a daya ne ko kuma shikenan sallar sa ta cika duk da cewa limamin yayi bayani bayan yayi sallama yayi sujuda ba'di cewa
yayi kokanto cikin raka'a farko ko ta biyu bai karanta Fatiha ba, yace wannan shi yasa ya kara raka'a ta biyar.
To a takaice adun kule, kamar yadda muka sani duk lokacin da liman zai tashi ya tashi zuwa kara raka'a ta biyar a sallah mai raka'a hudu, ko ya tafi zuwa ta hudu ga mai raka'a uku, ko ya tashi zuwa ta uku ga mai raka'a biyu, to mutum ba zai fita daga aji ɗayan uku ba, ko dai ka gamsa cewa ƙari za a yi, ma'ana kai da sallah ta cika liman ya tashi zai yi ƙari, to baya halatta ka bi shi, idan ka bi shi sallah ka taro shi gaba ɗaya. To wanda kuma shi yana ganin daidai ake, da wanda shi kuma yana shakku bai sanya ake ba, to shi wannan dole su kuma su bi. To idan liman ya zo ya sallame daga sallah, sai a ce masa liman ai ka ƙara raka'a ɗaya, to idan ya ce eh ina sane, abin da yasa na ƙara raka'a ɗaya, raka'a farko ko raka'a ta biyu ko ta uku ya faɗi wata raka'a ban yi mata Fatiha ba, to shi yasa na ci ko wata takwafe makwafinta, to su wanda suka zauna a da kowa dole sai ya tashi ya ci ko raka'a, wannan kenan. To amma idan ya zamo liman lokacin da kamar harin da ya faɗa ya yi ƙari kuma ƙarin ya tabbata, to wannan ƙarin sai wani ya zo sai samu na raka'a guda ɗaya misali, to da aka sallame zai tashi shi abun sai ci ko uku sai ya ga an yi sujuda, ko kuma ka ce liman an ƙara raka'a ɗaya sai ga ya yi sujuda, to shi yanzu bai samu raka'a ko ɗaya ba, waccan raka'a zero ce ta ƙarin. Idan raka'a uku ya samu to yanzu biyu gare shi, idan biyu ya samu to ɗaya gare shi, wannan shi ne saboda haka waccan raka'a ta ƙarshe ba ta da wani amfani, shi ya sa ma a yi shi ma ya mata sujuda zan ya san cewa ƙari ya yi. Wannan dai a takaice ina ga dukkanin shi ne amsar shi. To sai wanda yake cewa malam mutumin da yake wa mutane ba'a dan ya muzanta su ko ya ba mutane haushi a hukuncinsa, to ba'a dai ba ta da kyawu addinin musulunci, ba'a rena aikin Allah ne, ma'ana mutum ya kalli ko idan wani ko kumatun wani ko harshen wani ko kan wani ko kafan wani aibata mai kafa kamar kaza mai ido kamar kaza, to ma'ana kenan kana cewa Allah bai iya aiki ba. Da yanzu na tabbatar yanzu da za ka zo a ce wani kafinta ya gama kujera, sai ka kalli kujera ka ce wannan kujera banza mummuna, to kafinta na shi kansa da bai iya kujera ba, kawai sai dai kalle ka ce eh na gode, wannan shi ne gaskiyar al'amari. To saboda haka ba annan ana yin ta a jahiliya, amma yanzu tunda an fahimci ba daidai ba ne ya waje ba a daina. Sannan izgili tun a cikin adari mun karanta wasu huriyatu, kai wani wallahi kuna jin daɗi kuma ka gan shi ya bushe ya sha wahala, kai ai wani garin nan wallahi ai ai kuna damawa wallahi ai da ku ake abin nan, to wallahi wannan haramun ne. Karshe kana masa izgilin in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu, Allah ya kiyaye. A garin nan an yi wani mai kuɗi, wallahi sai da ya zamo a harkar ɓangaren kasuwancin da yake ba a san mai kuɗi halammala irinsa ba wanda bai ta'amuli da banki, ya yi fice kuɗin nasa sun kai da duk wato sun wuce ikuce da kake zato. To sai aka jarrabe shi da alfahari da suka baki, za ka je yana cewa mu duk wanda ya bi mu zai yi kuɗi, idan wani mabuƙaci ya zo in ya fara magana sai ya hantare shi daka matsawa ta kore shi. Wallahi mutumin nan ya mallaki abubuwa da yawa, amma yanzu a duk abubuwan da ya mallaka ba san akwai allura kwana ɗaya a garin nan ba, ba ma ya garin ya koma ƙauye gaba ɗaya, sai da ya kai a duk ɗan kaso su ba mai kuɗi kamar sa, mallaka ta gidajen mai kantuna garuruwa, amma wallahi yanzu ni dai ban san allura da yake da ita a garin nan ba, ya ma koma ƙauye su tuni. Saboda haka Allah ba a wasa da shi, duk abin da Allah subhanahu wataala ya baka to kada kai alfahari kada ka rena mara wannan abin, kai ba kokarinka da dabara suka baka ba shi ba dolanci hana ya samu ba, Allah ya samu dace. Wannan ke ta malam ya halatta mutumin da ba shi da wadata baya iya daukar nauyin karatun ƴaƴansa da ya dakatar da haihuwa, to akan me zai dakatar da haihuwa? Karshe har yanzu baka haifi mai arzikin da zai zo ya tallafi rayuwar ta kaba sai nan gaba. Haka al'amarin Allah subhanahu wataala yake. Saboda haka ka sa su makarantar da zaka iya, na san dai Allah da koda ta gwamnatin ka saka su, wato shi al'amarin Allah ba a wata babban makaranta ko karamin makaranta bane. Sai kaga wani ya zo duk yayi makarantun na kudi kaza kaza, wani yayi primary a Kaura Goje ko can abin da dan kunkuru da sauransu, sai ga Allah ya azurta shi zan babban mutu ya zama ministan ilimi ma a kasar nan. Saboda haka ka dakatar da haihuwa wannan bai kamata ba. Dakatar da haihuwa ana yin ta ne a wajen matar da ake ganin ta za ta cutu. Akwai matar da haihuwa ta zama mata matsala, likitoci sun tabbatar da cewa ba za ta iya ci gaba da haihuwa ba, wannan ita aka dakatar ba shi mijin ba, shi in ya ga dama zai yi wani aure. Amma haka kawai shi kenan ka ce wai kai saboda baka da kuɗi ka dakatar da haihuwa, to wannan gaskiya ba daidai ba ne ba. Tsarin iyali wannan shi ne abin da ba shi da laifiya ce a samu tazara. Wanda ke cewa malam mutumin da yake gidansu na gado kuma yana da ƴan uwa su kuma ba sa gidan, suna da nasu gidan da suka mallaka, shi kuma ba shi da shi, shin malam zaman da yake yi akwai laifi ko babu saboda haƙƙin ƴan uwansa? A to ai idan su suka yi masa izini ya ci gaba da zama, ba ko rasa mai laifinsa, ya samu ɗan ɗakinsa ya raba, to wanda yake da bukata shi ma sai ya zo a zauna da shi, wanda kuma Allah ya hore masa shikenan, gida dai yana nan a matsayin na gado. A ce ya haramta mu wani amfani da wani abu shi za a ce ya danne haƙƙin wani. Wani kita malam ina son sawa ɗana suna Mahir, shin ya halatta? To a matsayin fata ta gari, Mahir dai kaman ka ce ƙwararre gwani kenan, saboda ka iya samu su a matsayin fata ta gari, Allah ya sa ya zama Mahir ɗin. Tambaya ta ƙarshe wani ke cewa malam azumin da wasu suke yi na wata biyu a jere har Ramadan, shin yana da asali a musulunci? To mun sha faɗar irin wannan cewa manzo alaihi salatu wasalam bai taɓa cika wani wata dindi yana azumi ba sai watan Ramadan. Baya yawaita azumi ya kaman zai ƙare wata yana azumi sai irin watan gobe. Na faɗa mana mai fasati ɗaya ba cewa azumin watan Rajab ɗin nan duk hadisan da suke magana a kansu malamai da suka wuce wajen shekara 700 kusan 1000 ma sun ce duk da'ifan hadisai ne gabaki ɗaya. To kaga bai kamata ka zo ka wahala da kanka akan da'ifan hadisai ba, wanda kamar yadda na ce bai hana kai azumin ka na Litinin da Alhamis ko azumi uku na kowane wata ba. Wanda yake cewa malam kamfanonin kayan masarufi sukan yi promo, sukan sa kyaututtuka, kalmomi ko harufa a cikin kayan da suke sayarwa, idan mutum ya gani ya kai masu sukan musanya masa da kuɗi, yace tambaya zan iya neman menene da iya neman me yake ce sallallahu alaihi wa sallam.